الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتقس قوتر رمضان وتنترى هجرا منزان الله صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ايادة اريهدو da 34 muna nan dai a cikin suratul talaq zamu tashi aya ta 2 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariqu بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
الله سبحانه وتعالى يتي فإذا بلغنا أجلهن إذن كك سكيماتا يزم سورا كيرس سكي أجلن سنكاري ور إدى منشي ماتا دنغني غنو إن إدى سنك سكشي كشي akwai matar da take yin idda da jini uku ko tsarki uku wanda Allah ta'ala yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in mata wadanda aka sake su suna jira akan kansu zuwa tsarki uku ko jini uku gurgurdan sabanin da malamai suka yi bambanci tsakanin jini uku da kuma tsarki uku wanda ka kalle su da abu guda ne amma bambancin su yana bayyana ta yadda in mutun ya saki matarsa tai jini daya ya dauke tai jini biyu ya dauke to in ta shiga na uku wasu malaman sun ce shikenan mustahabbi ne ma a jira ta gama na ukun kafin ta aure amma na ukun yana zuwa shikenan ta gama jinin al'adarta wasu malaman suka ce a sai shi ma na ukun ya dauke tayi tsarki kenan ma'ana sai jini na ukun ya dauke sannan ne ta gama wato al'adarta bambanci kenan tsakanin masu jini uku da masu tsarki uku na biyu wacce take yin tsarki da watanni wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur irin waɗannan mata ne guda hudu, akwai wacce bata fara jinin al'ada ba, idan mutum ya sake ta sai ta yi wata uku. Akwai wacce ta gama jinin al'adan shekarunta ya yi nisa, ta daina jinin al'ada, ita ma sai ta yi da wata uku. Akwai wacce kwata-kwata ma ba ta jinin al'adan, kawai ita sai ta yi wata uku. Akwai wacce da tana jinin al'adan, amma sai ta samu wata larura, sai jinin al'adan ya ɗauke gaba ɗaya, to wannan ita ake kira murtaba. Don watakila yana nan jinin, sai wani lokaci zai dawo, ko kuma jinin tayewa ya ɗauke. Rashin tabbas ɗin nan ya sa malamai suka ce sai ta jira zuwa wata tara don a ga ko ciki ya bayyana. To da wata tara ya sai ta ga jini, to wannan kuma sai ta sake wani wata tara, wanda har malamai suke kai ta shekara uku, domin a tabbatar cewa ba ciki ne ya kwanta ba, domin ka aje sai ta fita ta yi aure ciki ya bayyana. Wanda irin wannan ya faru a lokacin Sayyidina Umar, kamar da ya zuwa cikin Muwatta Malikin, wata mace ta yi aure ashe da kwantaccen ciki na baya, su da haka sai ta haihu a gidan mijinta na biyu, sai shi mijinta na farko da ya ga ɗan sai kai ƙara ya ce ɗansa ne, da kwantaccen ciki ta fito ta yi aure a wancan gidan, shi ma sabon miji ya ce ɗansa ne. Rigima ta ɓarke, aka rasa yadda za a warware ta sai kotu gaban Sayyidina Umar. Aka je mijin farko ya ce ɗansa ne, aka tafi da shi wancan gida, shi ma na biyu ya ce a'a, a gida na aka haife shi. To ga yaro har ya yi wayo. Saboda haka Sayyidina Umar ya tambayi mata wanda suka san sha'anin mata, cewa hakan tana iya faruwa ciki ya kwanta? Suka ce ƙwarai yana yiwa. Kuma a je wani gida a haihu? Suka ce yana iya yiwa. To kaga tunda yana iya yiwa, kaga kenan mai yiwa ɗan shi wannan ne. Sai kira ƙa'if, waɗanda suke bin diddigin nasabar ɗa da uba. Suka zo suka kalli uban, suka kalli ɗan, suka kalli uban na biyu, suka kalli ɗan, sai su kiyafa ɗin tasu ta rikice, sai suka ce su biyun ne babansa. Umar ya ce ka ku rena mana hankali man, da ganin wani ɗa ɗaya mai uba biyu. Ƙarshe dai da Sayyidina Umar ya ga iya ijtihadin da zai iya wajen nemawa ɗan nan baban da ya fi rinjaye, sai ya aje yaron a tsakiya, ya ce ma ɗaya uban koma nan gefe, ya ce ma ɗaya uban koma nan gefe. Ya ce yaro wannan ya ce shi babanka ne, kuma zai iya yiwa shi ne babanka. Wannan ma ya ce shi ma babanka ne, zai iya shi ne babanka. So da haka zaɓi wanda kake ganin ka fi sha'awar ya zama babanka, ka bi shi. So da haka yaro ya bi ɗaya. Sai dai ruwaya bata nuna na farkon ya bi ko na biyun ya bi ba. To saboda haka wannan su ne masu yin idda da watanni wata uku. Na uku, mai yin idda da ciki sai ta haihu. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahunna, wanda suke da ciki su iddarsu sai ta sauka tukunna, ko da yaushe ne sai ta haihu. In ma yanzu ka sake ta ta haihu yanzu, to tana da dama ta je ta yi aure don ta gama idda. In ma kana so ka maida ita in saki ɗaya ko biyu ne, sai an sake sabon ɗaurin aure. Ta huɗu ita ce wacce ba ta idda kwata-kwata, ita ce wacce aka aure ta ba a tare da ita ba sai aka sake ta. Ita ce a cikin suratul Ahzab, Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha wa mat'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. To idan mutum ya saki matarsa mai yin watanni ce, to in yana so ya maida ita kafin watannin su kare sai ya maida ita. Idan mai yin jini ce sai ya kokari ya maida ita idan ta kusa tsarki, ta kusa gamawa. Haka nan idan kuma mai ciki ce, ita ma kafin ta haihu da minti ɗaya, idan mijinta ya ce ya maida ita ta maidu, yana maida ita da minti ɗaya tana haihuwa, to matarsa ce. Amma tana haihuwa da minti ɗaya sake ta, shikenan yanzu in ma yana so sai an sake sabon ɗaurin aure. To shi yasa Allah ta'ala ya ce fa iza balagana ajaluhunna, idan sun kusanci ƙarewar wato iddar su. Nan ba iddar ta ƙare ba, in ta ƙare ai mutum ba shi da magana ko? Kamar yadda Sheikhul Islam ya ce idan mun ɗauka jini tsarki uku shine abinda mace za ta yi ta fita daga cikin wato iyakar mijinta, sai ya zama ta yi jini daya bai mai da ita ba, ta yi jini biyu bai mai da ita ba, jini na uku ya fara zuba bai mai da ita ba, har jini na ukun nan ya dauke bai mai da ita ba, to in yana so ya mai da ita, ya mai da ita kafin ta yi wankan daukewan jini na ukun. Idan da za ta kai ruwa ban daki kafin ta fara wanka sai ce ya mai da ita, to ta maidu. Amma in ta riga ta yi wanka, saboda shi yana ga bayan daukewar jini na ukun ma sai an samu wanka, domin shi ma Allah ya kira shi tsarki, tunda Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sura ka a wannan aya in magana hatta yatahurna, har sai jini ya dauke, sai kuma yace fa idza tatahharna, in sun wanka, ashe bayan jinin mata ya dauke ma mutum bai da iko ya sadu da ita har sai ta yi wanka, ko kuma hadisin Bukhari har sai ta nemi audiga da almiski ta goge wannan jinin, ko kafin ta wanka ne a wata ruwayan mutum yana iya jema iyalansa. To amma dai wannan shine kusa da karewar idda. To sai Allah ya ce fa amsikuhunna bima'rufin, ku rike su da kula da shari'a, ma'ruf shar'an wa aqlan wa adatan. Ma'ruf shar'an shine idan zaka rike mace ka rike ta akan ka'ida na shari'a, ma'ana ka ba ta haƙoƙinta da muka lissafa din nan guda goma: ciyawwa, shayarwa, tufatarwa, kayan kwalliya, kayan tsafta, gurin kwana, wato abin da ya shafi saduwa, haƙƙin lafiya, haƙƙin ilimi, mutuntawa da darashtawa, shine bi ma'rufin shar'an. Akwai ma'ruf aqlan, a hankalce ya kamata ka tausaya mata a matsayinta na mutum, kuma ka kalla cewa inda yakka ce aka take ta ba za ka so ai mata wulakanci yadda kai ma yar wani wulakanci ba. Adatan a al'ada kuma mai kyau, wanda akwai al-ma'ruf shar'an, al-ma'ruf aqlan, al-ma'ruf adatan, a al'ada mata mu ta zamantakewa akwai abinda mutum bai kamata yayi ba, domin ya sabawa al'ada mai kyau, ya fita daga abinda aka gada kaka da kakanni na mutunci da kyakkyawan zama da kyakkyawan rabuwa. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Allah yace saki biyu ne wanda ake da damar yin kome, amma idan mutun yayi mace cikon na uku fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Allah yace aw fariquhunna bima'rufin, ko ku rabu da su shi ma bi ma'rufin, da kula da shari'a. Mun ce al-ma'ruf sanannan abu a shari'a wanda doka ta amince ayi, saboda haka in za a rabu ma ayi rabuwa mana ta mutunci. Wala tansaw al-fadl bainakum, kada rigima ta sa a manta dalilin haduwa, wata kila ma zuriya ta shiga, wata kila ma akwai zumunta, akwai auren zumunta ne, ko auren dangi ne, ko auren kusanci ne, ko aure ne na soyayya da girmamawa, dan an samu matsala za a rabu. To kada ayi rabuwar kare, kada ayi rabuwar rashin mutunci, kada ayi rabuwa da cin mutunci, kada ayi rabuwa da tashin hankali ko da rigima ko da batanci. Kaje kana bata ta ko taje tana bata ka, kawai rabuwa ta zo a rabu. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi, idan har an rabu, idan kai ne kake da gaskiya a zaman, to sai Allah ya musanya maka da wacce za ta share maka hawaye. Idan ita ce mai gaskiya a zaman, sai Allah ya hada ta da wanda zai share mata hawaye, ta dinga murna ma tana farin ciki da ƙara da ta fito. Haka idan kai take watsiya kuma Allah ya kawo rabuwar, kai ma sai ka dinga murnan ƙara da ta fita, domin an musanya maka da wacce tafi ta alkhairi. Shi yasa Allah ya ce yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Wa ashhidu zawai adalin minkum, Allah ya ce ku shedantar da ma'abota adalci minkum, daga cikin ku ku musulmi. A samu mutum biyu waɗanda aka yi musu sheda da adalci, su zama sheda akan ɗayan biyu, domin Allah ya faɗi fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin. To akan me za a sa shedar anan, akan duka biyun ko akan ɗaya daga ciki? wasu malaman suka ce tunda Allah ya faɗi kome kuma ya faɗi rabuwa sannan ya ce wa ashhidu zawai adalin minkum ku tsayar da masu sheda mutum biyu to yana nufin akan kome ko akan saki a ina ne ake sa sheda in zaka saki mataka sai ka kira mutum biyu ka ce jama'a ku zama sheda kuma ka kira adalai idan aka samu ɗaya fasiki ɗaya adili ya saba wannan aya hakan dukan su fasikai ne ya saba wannan aya to ya zaka yi ka gano adali wanda zaka kawo shi ya zama sheda akan zaka saki matarka idan yana nufin sa sheda a lokacin saki ko kuma ya zaka yi ka samo adilai guda biyu ka sa su sheda akan maido da matarka in yana nufin sa shaidu a lokacin mayar da ita to adali shine wanda ya hada sufofi guda goma ya zama al-muslim ya zama musulmi ba wanda ba musulmi ba al-aqil ya zama mai hankali ba mahaukaci ba al-baligh ya zama mai balaga wanda ya balaga ba yaro ba ya zama as-salim min al-fiski ya kubuta daga al'adu da dabi'o'i na fasikanci to dabi'o'in nan na fasikanci akwai al-kadhib akwai al-muttaham bil-kadhib akwai al-mubtadi akwai al-majhul jahalatu ainin da jahalatu sifa sannan ya zama fasik bil jawarih ko al-fisq al-akbar wanda yake salim min al-fiski ya zama baya shan giya baya zina baya chacha duk manyan kaba'iran nan baya yin su sannan kuma ba a tuhume shi da ƙarya ba ko ba makareci bane sannan ba mubtade bane bid'a mufassika ko bid'a mukaffira sannan ba majhul hal bane ko majhul sifa bane wato ba a san shi ba ko ba a san halin sa ba ya zama sannan nan mutum ne mustaqim shine wanda ake kira wato adil kun ga ba magana ilimi ma ba sai malami ba duk wanda ya hada wannan sifa to shi ake kira adil to su zaka kira mutum biyu kace zan saki matata ina so ku zama sheda zan rubuta takarda ku sa hannu amma da wuya kaga an yi saki an nemo shedu ko a hadisan da muka karanta ba a ba wanda ya nuna mana an sa shedu da haka wasu malamai suke ga wannan umarni da Allah ya na a sa shedu a lokacin saki ko a lokacin komai alal nudubu ne wal istihbab an so a yi haka ne domin in rigima ta taso ya zama akwai hujja da zaka kare kanka dan kana iya sakin mace ta ce ba sake ta ba ko kuma kai din daga baka zo ka ce baka sake ta ba shi yasa wani da ya saki matar sa ya mai da ita sakin bai sa sheda ba mayarwa bai sa sheda ba saboda haka aka tambayo tabi yace ka sake ta ba akan sunna ba ka mai da ita ba akan sunna ba da ko su malaman suke ga duka biyun za a sa wa sheda wasu ka ce a ɗaya daga cikin biyun ko ka sa sheda a lokacin sakin ko ka sa sheda a lokacin komen ko ka sa sheda a lokacin sakin ka sa sheda a lokacin komen amma ba zai yiwu ba sheda a lokacin saki ba sheda a lokacin kome ba dole mutum ya zama ɗayan biyun nan an sa masa waɗannan shedu guda biyu wasu malaman sun wajabta sa waɗannan shedun har ma ko waɗanda kike ga in kai saki ba tare da sheda ba na yin sakin to sakin bai yi ba saboda babu abu wannan ayar ba wa ashhidu zawai adalin minkum amma qauli rajihi shine wannan tsayar da sheda din ba kamar da Allah ya ce wa ashhidu iza tabaya'atu in za ku ciniki ku sa sheda to kun ga ba kasafai ake sa sheda ba a kowane ciniki akwai babban ciniki wanda ake sa sheda amma kananan ciniki waɗanda na yau da gobe na kaci kaza na 200 na 500 ai ba a sa sheda zaka aiki yaro sai ma mu gishiri a kanti a ce a kafa shedu ya sai gishirin 100 ko na naira 50 saboda haka akwai kananan abubuwan da an san rigima ba ta tasowa kansu sosai saboda haka ba a sa shedu mafi yawa mutum baya inkarin ya saki matarsa in ya sakin mafi yawa matar ba ta inkarin an sake ta an sake ta to dama akan nemi shedu ne akan abinda ake jin zai iya zama rigima domin koda zai kai kotu ya zama kana da sheda da zai kare ka cewa wato ka sake ta ko ko baka sake ta ba wa ashhidu zawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillahi Allah kuma ya waiwaya kan su shedin yace ku kuma ku tsayar da sheda dan Allah kada mutun ya nuna san rai ya karkata zuwa ga bangaren miji ko ya karkata zuwa ga bangaren mata ko ya bi san zuciya na abinda aka sa shi sheda an sa ka sheda akan ya sake ta, sai zo yana inkarin bai sake ta ba, sai ka zo kace eh din bai sake ta ba, wai saboda kana tausayawa akwai ƴaƴa tsakanin su ko akwai wata zumunta tsakanin su, to wannan ba daidai bane. Duk wanda zai bada sheda ya bada ita saboda Allah, wa aqimu shahadata lillahi, saboda haka lahu ko alaihi, ko shedar da zaka bayar shi zai ci moriyarta, ko shedar da zaka bayar ba zai ci moriyarta ba, ka bada sheda saboda Allah subhanahu wa ta'ala akan tafarki na gaskiya. Zalikum yu'adu bihi man kana, Allah ce wannan shine abinda ake wa'azi da shi ga wanda yu'minu billahi, wanda ya kasance yayi imani da Allah, wal yawmil akhiri, ya yadda da ranar lahira. Wadannan abubuwa guda biyu, imani da Allah da ranar lahira, su suke sa mutum ya tsaya akan tafarki madaidaici. Imani da Allah da ranar lahira su suke ba mutum kyakkyawar tarbiya, domin duk wanda ya yadda akwai Allah, ya yadda Allah shi kadai yayi halitta, yadda Allah shi kadai ya mallaki halitta, yadda Allah shi kadai yake gudanar da halitta, yadda ba mota da gaskiya sai Allah, yadda Allah ya kadaita a sufofinsa da sunayensa ba wanda ya kama da shi a ciki, yadda yana girmama Allah, yadda yana kaunar Allah, yadda yana kwaɗayin rahamar Allah, yadda yana tsoron azabar Allah, yadda yana bautawa Allah da ikhlasi, to wannan abubuwan in suka haɗu guda goma a zuciyarsa za su sa shi yayi abu saboda Allah. Sannan mutum ya yadda da ranar lahira, to ya yadda da abubuwa ne masu yawa, ya yadda zai mutu, ya yadda akwai tambayoyin kabari guda uku, ya yadda akwai tashi daga kabari, ya yadda akwai taruwa, ya yadda akwai hisabi, ya yadda akwai sikeli da mizani, ya yadda akwai siradi, ya yadda akwai wuta, ya yadda akwai aljanna, ya yadda akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yadda akwai ruwan kausara wanda duk wanda ya sha kofi daya ba zai kara kishirwa ba har abada, farin sa yafi zuma, yafi wato nono, zakin sa yafi zuma, wanda duk ya kofi daya ba zai kara kishirwa ba, ya yadda manzon Allah zai ceto ranar alkiyama, kuma yana sha'awar ko yana fata ko yana roƙon Allah ya sa shi cikin ceton nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wadannan abubuwan za su zungura shi guda goma sha uku, za su zungura mutum zuwa ga yayi aiki. Shi yasa ake hada wannan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakrim dayfahu, wanda duk ya yadda da Allah da ranar lahira, ya gamsu da Allah da ranar lahira, to ya girmama bako idan yayi, falyakrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. To shi yasa aka ce wannan wa'azin ba kowa yake jin wa'azi ya bi dokar Allah ba, sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira. Zalikum yu'adhu, wannan shi ake wa'azi bihi da shi, wa man kana yu'minu billahi, wanda ya gamsu da Allah, wal yawmil akhir, da ranar karshe, domin shi ne imanin sa zai sa shi ya bi dokar Allah. Wa man yattaqillaha, hakika duk wanda ya ji tsoron Allah, ya kiyaye dokar Allah, aka ce yayi ya tashi yayi, aka ce ya bari ya bari, yaj'al lahu makharajan, Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci, Allah zai sanya masa mafita daga dukkan bala'i. Wa alam anna an-nasara ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, duk wani tsanani yana tare da kunci, duk wata takura tana tare da budewa, duk wata wahala tana tare da sausautawa, duk wani bakin ciki yana tare da yayewa, haka duk wani kunci yana tare da sassautawa. Saboda haka mutum ya sa wannan a ransa sai ya samu sauki a ransa. Da haka tsoron Allah ashe shine mabudi daga dukkan wahala, shine mabudi daga dukkan kunci, shine mabudi daga dukkan wahala, shine mabudi daga dukkan tsanani. Wa yarzuquhu, kuma Allah zai azurta shi idan ya ji tsoron Allah, Allah ya bashi mafita. Sannan jawabi na biyu, wa yarzuquhu, Allah zai zo masa da arziki, zai zo masa da wadata, min haythu la yahtasibu, ta inda baya zato, ta inda baya tsammani. Domin arzikin Allah yana da dalilai da dama, wasu dalilan a fili suke, wasu dalilan a boye suke. Idan Allah ya tashi kama arziki wata ran, kai kanka baka san dalili ba, sai dai kawai ka ganka cikin wadata, cikin arziki, cikin jin daɗi, cikin farin ciki, cikin annashuwa, cikin murna, cikin nutsuwa, cikin kwanciyar hankali, wanda wannan duka shine arziki. In an ce arziki, kada mutum ya dauka sai an bashi kudi, kada mutum ya dauka arziki sai an bashi ilimi mai yawa, kada ya dauka arziki sai an bashi mulki. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi faka'annama hidat lahu ad-dunya bi hazafiriha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man asbaha aminan fi sirbihi, wanda iwayi gari yana da zaman lafiya, yana da nutsuwa, yana da kwanciyar hankali a cikin garkensa, ma'ana iyalansa da ƴaƴansa da matansa da kai, an wayi gari lafiya lau, ba mai matsala, ba mai damuwa, ba mai tashin hankali, ba rigima, ba faduwar gaba, ba kaduwa, ba razana. Aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, jikinka lafiya lau, ko ina lafiya, idanka lafiya, hancinka lafiya, cikinka lafiya, hannunka lafiya, ko ina ka ji garau, baka ji nan ya rike, ko can ya daure, ko can yana zogi, ko can yana radadi, ko can yana zafi, ko can ya a'a, lafiya kala mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi, kuma ya duba ga abinda za a ci yau, abinda za a sha yau, ba a rasa ba. To faka annama hizat lahu ad-dunya, kama an tattara masa duniya ne gabaki dayanta, bi hazafiri hada, duk abinda ta kunsa an bashi, kama an tara ma duniya ne, domin dama a duniya ko ita aka baka gaba daya, iya abinda kake bukata a cikin ta kenan, da mai kudi mai yawa, da mai kudi kadan, duk dai abinda suke bukata na rayuwa kadan ne, kawai bambancin su wannan yana da rara da ya ajiye, ko wannan kun ga rarar sa kadan ce, amma wanda ya samu abinda zai ci yau, da wanda yake da biliyan guda, da wanda yake da miliyan guda, da wanda yake da dubu dari, da wanda yake da dubu goma, da mai dubu ɗaya, da mai ɗari biyar, in dai za ta ishe shi yau, ta shi kenan, sun zama ɗaya a ranar. Sai dai wancan yana da abin da ya tara ne, amma dai yau ɗin abin da za a cin, ai ba miliyan gudan zai cinye ba, ba kayan duka zai sa ba, ba agogon duka zai sa ba, a'a, abu ɗaya yake bukata shi ma. Saboda haka sai ka ga bukata iya ta ranar ce, sai in an kai goben sannan ake cewa watakila in baka da na gobe zai zo ya wuce ka. To shi yasa Allah ta'ala ya ce wa yarzuquhu, Allah zai zo masa da arziki, min haythu la yahtasibu, ta inda baya tsammani, ta inda baya zato, ta inda baya sa rai. Saboda kan bude kofa arziki tsakaninmu da Allah, mu kyautata wa Allah zato, mu yi wa Allah kyakkyawan fata, tsakaninmu da Allah zama akwai fatan alheri. Kada mutum ya dinga jin zai kuntata, ko zai takura, ko zai tsiyata, ko zai wahala. Na akwai wanda yake cewa, to an ban tara kuɗi ba zan wahala, in ban yi kaza ba zan tsiyata, in ban samu kaza ba zan tade. Kawai ka bawa Allah, kai dai ka kama dalili, abinda ba a yarda da shi ba, kai zamanka a wani guri ka ce arziki zai zo ma. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Sayyidina Umar ya tarar da wani a gindin inuwa, yace, to kai ba karatu kake ba, kai ba neman kuɗi kake ba, me kake a nan? Sai yace, arziki na nake jira. Kamar ya kana jira arzikin ka? Yace, a, baka karanta Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, babu wata dabba a ban kasa face arzikin ta yana hannun Allah, kuma wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah san da take zaune. Shi yasa na zo nan zauza ina jiran arziki na ya iso. Yace, to Allah da yace maka arzikin ka din zai iso, ai ya gaya maka a wata ayar, yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kuma shi yace maka, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurillaha katiran la'allakum tuflihuna. Ai shi wannan rabon naka sai ka tashi ka bi shi, shi wannan rabon naka sai ka neme shi. In baka nema ba kana nan zaune, to sai a ba wanda ya tafi nema, kai a baka inda kake. Saboda haka a tashi a nemi arzikin Allah, a kyautata wa Allah zato. Allah ce ma indakum yanfadu, duk abinda kuka tara a hannunku karewa zai, wa ma indallahi baqin, abinda ke hannun Allah shine wanzajje, tabbatacce, wanda baya karewa. A wani guri yake cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, babu wani abu. Allah yace face taskarsa tana gurina, taskarsa tana hannun Allah, ba ma saukar da shi ne sai dai gwargwado, amma da Allah ya ga dama sai ya ci ko abin yayyawa, anugo yake cewa ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid, ya ku bayi ku ne marasa shi, Allah shi ne wadatacce wanzaje wadatarsa zaunanniya ce ba ta karewa. Da duk za mu daga hannu mu gaya wa Allah dukkan bukatunmu, kuma Allah ya biya wa kowa da komai bukatarsa, to kamar an dau allura ne an je bakin bahar can Pacific Ocean a je a tsoma alluran nan, to wannan danshi-danshin da ke jikin alluran shi ne ƙarshen bukatar kowa in aka kwatanta ta da taskar Allah. Kunga ashe kenan ba za mu kura Allah ba, to amma ne a ce a'a, to mallan ka ce Allah yana da wannan taska, ya akai ni ban samu ba, ya akai na roke shi na ji shiru, wancan gashi an bashi ni ba a bani ba, sai mu ce hikimar kenan ta Allah. Da duk mai cewa an bashi a lokaci guda, to da zaman duniya ba zai mana dadi ba. Amma Allah cikin hikimarsa sai ya sanya wani ya samu karkashin wani, wani ya samu saboda wani, wani ya samu ya bawa wani, wani yana karkashin wani yana aiki, wani yana karkashin wani yana samu, kai sai ka samu karkashin wani, wani ya samu karkashin ka, shi ma ya samu karkashin sa. Amma yanzu da yadda muke daga hannu, ko yana cewa Allahumma arzuquni, Allah ka turo, Allah turo, in Allah ya turo kowa ya samu, to duniyar ba za ta zauna ba. Kun san dalili, ba wanda zai wa kowa laibaranci, ba wanda zai wa kowa aiki, ba wanda zai wa kowa wahala, ba wanda zai girmama kowa, ba wanda zai ga kima kowa. So da haka, wa zai maka bulo kai ginin gida, wa ma zai je ɗebo yashin, wa ma zai je kwakulo simintin, wa ma zai je yi aikin rodin, waye ma zai maka kai masankan taci kai ma wa zai kwashi. Duk kasuwanni da kuke gani rufe su za a yi, domin kowa ya arziki, wa zai je ya sha wahala ya dauko kadan ya arziki bayan arzikin yana da shi. Shi yasa idan Allah ya ba kowa kudi, ya ba kowa arziki, to sai duniya ta rincabe, gaba ɗaya sai ta rincabe, saboda ba kuma wanda zai ƙara girmama kowa. A lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutum zai dauko jakar kudi, maƙudan kudi zai dauko a jaka, hamshakin kudi zai dauko, yana neman mai karba babu, saboda kowa ka bi ta gidansa sai yace ni ma na yi arziki, ba dai kudi bane. Saboda masifar wannan zamani da rashin girmama juna, saboda kowa ya arziki, har mutum zai zo kan kabari yana roƙon ina ma shine ya mutu kafin wannan lokacin aka binne shi a cikin wannan kabari, saboda bala'in da za a shiga na kowa yayi kudi, wani yayi ruku'u yana Allah ban kudi, wani yayi sujjada yana Allah ban kudi, wani yayi jalsatul istiraha yana Allah ban kudi, wani yana tawafi yana Allah ban kudi, wani yana sa'ayi yana Allah ban kudi, wani yaje filin arfa yana Allah ban kudi, wani ya sumbaci hajar aswad yana Allah ban kudi, kawai kudi kudi kawai. To in Allah yace a ba kowa kudin, sai kuma duniya ta ki zaunuwa, saboda ba wanda zai sarrafu, ba wanda zai yi biyayya, ba wanda zai yi wani aiki. Amma yanzu Allah baka kudi sai ga mutum 50 na binka ana ya alhaji, ha gani ce a rarraba musu ana mun gode alhaji mun gode, shi ba sai je wata hidima, amma shi ma zama shine alhaji din, to ya zai ce maka ka bashi wani abu, in ka ce kai zo kai mun aiki sai ce kai zo kai mun aiki kai ma zo kai mun kaza, ce kai ma zo kai mun biyan ka, fa zai ce to ni ma ba biyan ka zan ba. To so da haka sai a rasa yadda za a gudanar da duniyan saboda kowa ya arziki. To shi yasa Allah ta'ala ce wa man yatawakkal ala Allah, wanda ya dogara ga Allah, fa huwa hasbuhu, Allah ya ishe shi. Wannan aya ba aya mai kwantar da rai, mai faranta rai, mai sa mu'mini jin dadi irin wannan aya. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, wanda duk ya dogara ga Allah, Allah ya ishe shi. Menene dogaro ga Allah? Shaikh Usaimin ya fassara shi da sidiqul i'timad ala Allah li jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqa billah. Abinda ake kira tawakkuli, a samu dogaro ga Allah ta yadda duk wani amfani da zai zo maka kana jingina shi ga Allah, duk wani abu da zai zo maka mara dadi kana jingina shi da Allah, kuma ka aminta da Allah din da ka dogara da shi. So da haka idan an samu al-i'timad babu thiqa, ko aka samu thiqa babu i'timad, ko ba i'timad ba thiqa, ko kuma da thiqa da i'timad, to mutane kashi hudu ne a duniya a wannan babi. Wani ya siku billah, wato ya aminta da Allah, amma wala ya atamidu alaihi, baya dogaro ga Allah, ya yadda Allah shike komai, Allah shine mai bada komai, Allah shine mai karewa duk ya da wannan a zuciyarsa, amma aikin sa ba za ka ga haka ba, ba zai fito ayi abinda zai nuna ya yadda da wannan ayar ba. Yana jin to a ce ka dogara Allah, eh na dogara ga Allah, to me ya rage? Sai kaga aikin sa, zuciyarsa ta yadda da Allah, ta yadda cewa wanda ya dogara ga Allah zai fitar da shi, amma ayyukan sa ba irin na masu dogaro ga Allah bane. Sannan wani kuma ya dogara ga Allah amma bai da sika, yana shakka, to bari dai mu gwada. Kamar dogaro ga Allah gwaji yake yi, yaga Allah zai fitar shi ko ba zai fitar shi ba. Saboda haka wannan yana da raunin sika, yana da karfin i'timadi. Shi kuma wancan yana da karfin i'timadi, yana da raunin sika. Wani kuma ga sika din ga i'timadin, ya dogara ga Allah kuma ya aminta da Allah. Wani ko bai dogara ga Allah ba, bai aminta ga Allah ba. To malam Ibn Qayyim ya tambaya yace, to shin dogaro ga Allah yana nufin mu daina neman kuɗi, ko mu daina neman arziki, ko mu kifi tafiya neman ilimi? Tunda wa mai tawakkala Allah fa huwa azu, in ka dogara ga Allah ya ishe ka, yana nufin yanzu za ku ta yaki ba za a yi shiri ba, mutum ba zai ci abinci ba saboda korinwa, ba zai sha ruwa ba saboda korin kishirwa, ba zai fita neman abinci ba? Ice manzon Allah shine sayyidul mutawakkilina. Ice hada abubuwa guda biyu masu kishiyantar juna, sai wanda Allah ya bashi kyakkyawar tarbiya da imani yake iya aikata su. Ice misali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu dogaro ga Allah, amma da zai fita yaki sai sa kwalkwali a kansa. Me dalilin da yasa yake sa kwalkwali a ka? Saboda ka ajiye mutum rauni a ka, kaga kare kansa da kwalkwali. Don ka dogara ga Allah cire kwalkwalin mana. Amma manzo Allah shine shugaban masu dogaro ga Allah, kuma ya sa kwalkwali, sannan ya sa sulke. Me yasa ake sa sulke? Saboda kada makamin ya zo Yahuda ya same ka. Sannan ya rike takobi, kuma ya dogara ga Allah. Saboda ka rike asbab din, amma kakka dogara da asbab din. Ka rike makami, ka sa sulke, ka sa kwalkwali da hular kwano, amma ko baka do ka rike makami, amma baka dogara da suciya su za su kawo nasara ba. Wa man nasaru illa min indillah. Saboda haka da yawan ku, shi yasa wata rana da sahabbai suka dogara da yawan su, sai Allah ta'ala ya juyar da makiyansu akan su. Allah ta'ala ya ce, wa laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseeratin wa yawm hunain idh a'jabatkum kasaratukum wa lam tughna ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mujbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi ala al-mu'minina. Ashe kun ga kenan wannan yawa da suka ce af, amma a Badar da yake ɗan kadan ne sai dogaran su ga Allah yayin yawa. Saboda haka sai Allah ya ce, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin. Da yawa kan samu jama'a ɗan kadan, amma sai ta yi nasara a kan mai yawa da izinin Allah. To amma a can da suka yi yawa, sai suke sha, dama an dai don saboda muna kaɗan ne ake mana haka, yau kam ai sun gama yawo tunda mun ninka su. Sai Allah ta'ala yace, wannan takama da kuka yi, iz a'jabarkum kasartukum. Saboda dan adam yana da sifofi guda hudu, yana da siffa ta sabu'iyya, yana da siffa ta bahimiyya, yana da siffa ta shaydaniya, yana da siffa ta rabbaniya. Waɗannan siffofi guda hudu wanda suka fi rinjaye akan mutum, sai kaga yafi karkata zuwa ga irin wannan siffa. Mecece siffa ta sabu'iyya? Siffa irin ta kura, siffa irin ta zaki, siffa irin ta damusa, siffa irin ta kerkeci, siffa irin ta kare, siffa irin ta mage, siffa irin ta gafiya, siffa irin ta bera, duk layin su guda. To mai siffa irin wannan zaka ga shine mai kai farmaki, mai saurin fushi, mai saurin fada, mai kai naushi, mai kai duka, mai daukan makami yayi sara ko yayi harbi ko yayi yanka ko yayi tsinka ko yayi kashe ko yayi taka ko yayi bige ko yayi hanbare ko yayi naushe ko yayi mare. Saboda siffar sa irin ta waɗannan dabbobin ce. To me yake danne wannan siffar? Me yake raba mutum da wannan siffar? Me yake sassauta masa hali akan wannan siffar? Shine hakuri. Siffa ta biyu bahimiyya. Mutum yana da siffa irin ta dabba, dabba an sa siffarta dama ta ci ta sha ta bacci ta jima'i ta mutu shikenan ulaka kal an'ami balhum adall yanzu na an bar shi a duniya ba za ka ganshi a ko ina ba sai inda zai nemi abin da zai ci da inda zai nemi abin da zai sha da gadan da zai kwanta da matar da zai aura da kabarin da zai shiga ba shi da wata bukata a duniya tafi wannan ina ka fito ci ina za ka ci me kake nema ci me yasa ka kuka abinci me yasa ka dariya abinci ina za ka nema abinci ina ka fito nema abinci da wa kai fada akan abinci da kuka shirya akan abinci wancan da gan ku da shi magana abinci ce wancan da kuka bata akan abinci ne saboda ka shi abinci 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 ba shi da wata manufa a rayuwarsa sai abinci saboda haka wannan shi ake kira jifatun bil layli himarun bin nahari alimun bid dunya jahilun bil akhirati shi jaki ne shi da rana mushe da daddare masanin kwakwaf na duniya jahilin karshe a harkar lahira ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa ma anil akhirati hum ghafiluna to wanda wannan rinjayen masa shine zaka ga baya zuwa makaranta bai damu da addini ba bai damu da sallah ba bai damu da duk wani abu da musulunci yace ayi ko wata tarbiya mai kyau ba shi kawai abinci shi kawai kudi ta iba abdud dinar ta isa abdud dinar ta isa abdud dirham ta isa abdul qatifa wannan shine abdul qatifa wato shi kawai rayuwarsa dan abinci yake saka mun ce akan neman abinci na fa ni sai mutu ni fa ba a wasa mun da abinci ni fa ba ruwa na ba magana abinci za a yi ba to wannan shine bahimiya akwai mutane da yawa haka suke bambancin su da awakin su kawai suna sa wando suna magana sana akwai shaytaniya wani sifar sa shaytaniya ce sifofin sa na shaytan ne haddasa gulma haddasa fitina haddasa fada haddasa rigima haddasa tashin hankali bata tsakanin wancan da wancan zagon kasa kutungwila makarkashiya shi dai yaga wancan da wancan an bata wancan da wancan ana rigima yadda shaytan karama shaytan kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim zai gudu shi wata kila ma sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim din zai cuce ka saboda haka masu siffofin masu sha'awar daru masu sha'awar rigima masu sha'awar ana tashin hankali masu sha'awar wane da wane an bata kungiya da kungiya kaza ba a rigima jama'a da jama'a kaza ba a daidaitawa wane da matarsa sun rabu wane da abokinsa suna gaba wane da ubansa ba sa zaman lafiya to shi dadi yake ji ya dauki maganar wancan ya kaima wancan dan ya raba tsakanin su shirarul khalqi almashauna bin namimati almufarriquna bainal ahibbati albaghuna lilbura'il ayb manzo Allah yace mafi tantiran asharare a cikin al'umma annabi almashauna bin namimati masu yawo da annamimanci masu yawo da gulma masu yawo da yar magana a raba tsakanin wane da wane ko wane da wance ko kungiya da kungiya ko jama'a da jama'a ko gari da gari ko kabila da kabila ko su hada fitina tsakanin masu addini kaza da masu addini kaza ko da masu kabila kaza da masu kabila kaza ko da masu yare kaza da masu yare kaza su burin su kenan a rayuwar su jin dadin su kenan a cikin lamarin su to irin waɗannan sune waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kira su da cewa wato ko manzo Allah ya kira su da shirarul khalqi almashauna bin namima almufarriquna bainal ahibba albaghuna lilbura'il ayb ba ka da laifi sai su kirkiri laifi su yaba ma su ce kai kai kaza kuma su nemi dalilin da zai nuna kai din to waɗannan sune shirarul khalqi sannan akwai kuma siffa rabbaniya wani zai dauki siffar Allah mutakabbir jabbar wato shi mai girman kai ne mai jiji da kai ne mai nuna isa ne mai nuna fankama ne mai nuna wato yafi karfin kowa ne kowa kaskantacce ne kowa wulakantacce ne kowa ba komai bane to da Allah ya masa kudi ko mazuki ko masa wadata ko ya masa ilimi kaga wannan sifofin Allah ne to sune Allah ya ce in ka dauki irin wannan sifa din to kun bata da Allah shi girma da takama da fankama sifa ce ta Allah wanda diye ja in ja da Allah akanta to sai Allah ya kaskanta shi kudu inna lillahi kullu mutakabbirin jabbar mutakabbir Allah baya san mai girman kai jabbar mai nuna isa da fankama da takama shi yasa kaga kullu mutakabbirin jabbar dukkan mai girman kai mai nuna takama Allah dan bara su yake yi saboda haka wannan siffa ce ta Allah da ba a daukan ta ba a sace to waɗannan siffofin Allah ya raba mutun da su ko ya iya controlling din su ko ya amfani da su inda suka dace to baya tabewa fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi to anan ne malamai suka ce akwai sabubuwa guda biyar Allah ya hada su tagwai-tagwai ne tagwaye ne in kai daya Allah zai ma daya in kai daya Allah zai ma daya su goma ne in kai biyar Allah zai maka biyar haka Allah ya ta hada su tagwaye-tagwaye a cikin alqur'ani na daya Allah subhanahu wa ta'ala yace la in shakartum la azidannakum wannan ka'ida ce har duniya ta tashi in dai Allah zai ma ka ce ka gode Allah zai baka ka nuna godiya da bakinka ka nuna godiya da gabanka ka nuna godiya da aikinka domin godiya sai ta shiga bangaren nan uku take cika kai din ka nuna ka gode shi yasa da aka wa manzon Allah daraja aka yi masa girma yafi kowa daraja da girma da daukaka a wajen Allah sai tashi yana sallah dan Aisha tace yaya kake ta sallah har kafa kana kumbura bayan ko wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan shakura ashe tashi yayi sallah alama ce ta yana godewa Allah to wannan shine duk mutumin da yake godewa Allah ba zai rasa ba kuma sai sha shedan yunkurin da yake hana mu godiya dan ya ce wala tajidu akfarahum shakirina Allah ba za ka samu bayinka mafi yawa masu godiya ba kuma tabbas duk mutumin da Allah ya masa abu uku to ya so shi da rahama duk mutumin da in an hana shi zai hakuri idan an bashi zai gode idan yayi laifi zai tuba to ba zai tabe ba tabewa tana cikin abubuwan nan guda uku kai laifi ka ki tuba a baka kai ki godiya a jarabce ka ka ki hakuri in kuka lura duk rigingimun mu na duniya suna cikin waɗannan abubuwan yanzu da me alamar godiyan malamai da ilimin da Allah ya ba su alamar godiyan malami guda uku ce na farko shi akan kansa yayi aiki da ilimin a ga tasirin ilimin tare da shi kada ya zama shi daban ilimin sa daban yayin kokari yana dabbaka abin nan da yake karantar da mutane kada mutane su ga sabanin abin da suke ji daga bakin malami a cikin halayen sa ya kokari yayi kama da aiki da maganganun sa yayi kama da aikin sa na biyu ya yada wannan ilimin ya koyawa jama'a ya bayyana shi a ko ina mutane su zo su dauki ilimin nan daga gare shi ba tare da ko ana biyan sa wani abu ko wani abu ba na uku ya tsage gaskiya kada kwadayi ko tsoro abinda ke sa mutum ya ki fadar gaskiya in yana tsoron za a yi masa wani abu ko yana kwadayin za a bashi wani abu kada ka fadi gaskiya akwai wani dama da shi yake taimaka ma kuma gaskiyan dan ta ci karo da maslahar sa idan ya ji to za a sauke tukunyarka da kan murhu sai ya ce malam mamu yanzu mun ya san muna abin nan ba daidai ba maimakon a dan tsahirta mana daga mana kafa sai da malam ya je wajen karatu ya ce ni ne bani da gaskiya buhun shinkafan nan da ake kai wa malam wannan satin ka akai malam ya zo zauna yana jiran buhun shinkafar sa shiru ina buhun shinkafa ta a wajen karatun karannan ka ce bana kyautawa ba sai ka je ka ci a wani guri ba ya ce to a bari karatu na gaba ya zo za a dan gyara abu to shine kwadayi kenan ko kuma tsoro yana jin tsoron watakila za a yi masa wani abu ko za a daure shi ko za a kore shi ko za a kashe shi ko za a yi masa kaza to wannan abubuwan guda biyu lokacin da mutum yake bude alqur'ani yake karantawa to ka dinga halarto aljanna da wuta dan karshen abun kwadayi shine aljanna karshen abun tsoro shine wuta idan wani yana da abin da zai baka a duniya kuma yana da abin da zai maka wahalar da kai a duniya to ka tabbatar Allah yana da abin da shi kuma zai wahalar da kai a lahira kuma yana da abin da zai wahalar da kai a duniyar kuma yana da abin da zai sa ka farin ciki a duniyar yana da abin da zai sa ka farin ciki a lahira saboda shi kuma wannan da zai maka ko ya wahalar da kai ko ya baka in baka zai abin yana da iyaka in wahalar da kai zai wahalawa tana da iyaka san iyaka ta yawa da iyaka ta tsanani amma ta Allah ba wanda ya san iyakarta saboda haka ganin girman Allah shi yasa wani an gaishe shi wata fada wani babban malami a da ya shiga ya tunkari shugaban yana tambaya na bashi amsa ga takobiya aje ga buzu wanda ake tare jini aka gama magana kai aka gama tattaunawa ya fito ba ai masa komai ba shine sai malamai suka biyo shi wayaya ka shiga haka iya gaya wa sarkin nan magana wanda ba a gaya masa magana fito lafiya yace kun san abin da ya faru yace a ina shiga ce sai na halatto girman Allah da na halatto girman Allah a zuciyata sai nake ganin sa kawai kamar kuda shi yasa ban ji nauyin in gaya masa duk wani sako da Allah yake so a gaya masa ba na gaya masa wannan sako saboda haka wannan shine abu na farko idan Allah ya baka ka gode na biyu idan Allah ta idan kai laifi ka tuba duk mai laifin da yake tuba Allah ta'ala zai dinga bude masa kofar tuban ko da yaushe shi yasa ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kun ji ba a ce innahu kana ghafu aka ce ghaffara Allah mai yawan karban tuba ne yace qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim saboda haka abu na uku kuma shine wannan aya wa mai tawakkal ala allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi shi yasa manzo Allah ya ce law tawakkaltu ala allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da za ku dogara ga Allah mafi cancantar dogaro ga Allah da ya muku arziki irin wanda yake wa tsuntsaye tsuntsu ba shi da suto tsuntsu ba shi da rumfa tsuntsu ba shi da albashi tsuntsu ba shi da takardar digiri na ɗaya ko na biyu ko na uku ba dakta tsuntsu ba professor tsuntsu babu engineer tsuntsu ba shi da suto ba shi da gona ba shi da rumfa baya noma ba a ba shi takin zamani amma kullun sai ya koshi taghdu khimasan wa taruhu bitana manzo Allah ya ce da safa za ta fita a yunwace kafin rana ta fadi ta ciko cikin ta to kuma da za ku dogara ga Allah da za ku samu irin wannan taimakon to amma haƙa tawakkuli din shine yake da wahala so da haka wannan shine abu na nawa abu na uku abu na hudu duk mutumin da Allah ya bashi haƙuri ya zo mai haƙuri ne haƙurin nan kala uku as-sabru 'ala al-maqduri as-sabru 'ala al-ma'muri as-sabru 'ala al-mahzuri haquri kala uku ne din rassan haquri daga nan ya fito as-sabru 'ala al-ma'muri yin haquri akan umarce-umarcen da Allah ya bayar tashi kai sallah tashi kai babanka tashi kai gaskiya tashi kai amana tashi kai mutunci tashi kai nuna tausayi tashi kai sallah tashi kai azumi tashi kai tafi haji sai mutun ya haƙura zai bi waɗannan abubuwan in ba haka waɗannan sai mutum ya ga san masa yawa amma mai haƙuri sai ya tai saboda ya san suna da ranar da zai shi zai kare ya koma ga Allah ya ga sakamako sannan na biyu haƙuri anil mahzur abubuwan da Allah ya hana ai haƙuri ne kawai sai ka haƙura zaka bazzina sai ka haƙura zaka baccata sai ka haƙura zaka bar shan giya sai ka haƙura zaka bar sata sai ka haƙura zaka bar fashi da makami sai ka haƙura zaka bar algus da ha'inci da tawaye mudu da cin rashawa da cin hanci da zalunci da duk abubuwan nan sai an haƙura za a iya barin su so haka shine as-sabru 'anil mahdhur sai as-sabru 'alal maqduri al-maqdur abinda Allah ya kaddara zai same ka mai dadi ne mara dadi ne kuka ne dariya ne farin ciki ne bakin ciki ne duk wani hali da ka samu kanka ka sallama wa Allah ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'ala to wannan shine Allah ta'ala ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab su masu haƙuri in an tashi ba su lada ana ba su ne babu iyaka komai an faɗi iyakan ladan su amma banda na haƙuri bighairi hisab ne shi babu iyaka saboda shi ma haƙuri bai da iyaka ladan sa ma bai da iyaka abu na biyar shine wa mai taqillah yaj'al lahu makhraja in dai kaga matsala ta zo maka ka rasa mafita to ka tuhumi tsoron Allahnka wannan aya ta ce in dai kana tsoron Allah in dai kana bin Allah to Allah ta'ala duk wani kunci in yazo Allah zai baka mafita duk wata wahala in tazo Allah zai kawo maka sauki duk wani abin da ya dumama Allah zai kawo sanyi saboda haka wannan aya kenan zaburar da mu ne akan mu ci gaba da bin Allah da bauta masa inna Allaha baligu amrihi Allah ta'ala mai isar da al'amarin sa ne zuwa ga inda ya ga dama in ya ga dama kai arziki sai kai, in ya ga dama kai tsiya sai kai, in ya ga dama ya daukaka ka sai ka daukaka, in ya ga dama ya sauke ka sai ka sauka. In Allah ya ce sauka duk dabarunka sai kaga sai ka saukan. In Allah ya ce hau diye da aka kai ga karya ka sai ka hau din. In Allah ya ce kai mai arziki ne, an ce mai rabon ganin baɗi ko ana dakawa a turmi, Bahaushe ya ce sai ya gani. Ashe Bahaushe yana da tauhidi wata ran? Mai rabon ganin baɗi ko ana dakawa a turmi, saboda ana dakawa a turmi kaga za a kwankwatse mutum, yace amma Allah ya shirya maka za a yi baɗi da kai ko ana dakawa a turmi sai ka gani. Kuma yace hasada ga mai rabo taki. Bahaushe akwai ikirin magana wata ran mai kyau, yace hasada ga mai rabo taki. Shi ka san taki ga wato shuka ƙara mata haɓaka yake, ƙara mata kyau yake, ƙara mata fitowa yake. Saboda haka idan wani ya sa ka a gaba yace sai ya karya ka, Allah ba shine ya niyyar karya ka ba, sai kaga yana maka yadda zai karya ka, kuma kana da ci gaba, kana ƙara ɗaukaka, kana ƙara burunƙasa. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, haƙiƙa Allah ya sanya iyaka ta ƙaddara wato ga komai da komai. Komai yana da ƙaddara yadda Allah ya ƙaddara shi, ƙaddara ta yawa, ƙaddara ta samu, ƙaddara ta rashi, ƙaddara ta iyaka, ƙaddara ta ƙarewa, komai yana nan. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu illa bi qadarin ma'lum. Malamai sun ce al-qadar din nan kashi biyar ne, akwai al-qadar al-umri, akwai al-qadar as-sanawi, akwai al-qadar ash-shahri, akwai al-qadar al-yawmi, akwai al-qadar al-hali. Duk abin da zai same ka yanzu yanzu an gama budget din sa, abin da zai same ka a yau awa 24 an gama lissafin sa, abin da zai same ka a tsawon watan nan gaba daya an gama tsara shi, abin da zai same ka a shekaran nan gaba daya daga yau zuwa rana ita yau kwana 355 an gama shirya shi, abin da zai same ka a rayuwarka gaba daya tun da mahaifiyarka ta haife ka. Wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi shaqiyyan aw sa'idun, an gama lissafa wannan, an gama tsara wannan, ba za a fasa ba, za a daina ba. To nan za mu tsaya, abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Yace ajalan wa muntahan yantahi ilayhi qaddarallahu zalika kulluhu fala yuqaddam wa la yuakhkhar. Qala muqatil qad ja'ala Allahu likulli shay'in min ash-shiddati war rakha'i qadaran faqaddara hatta yakuna hadhal ghaniyyu faqiran wa hadhal faqiru ganiya. Saboda haka muna roƙon Allah ya tabbatar mana da imani, ya sa mu gama da duniya lafiya. Ga tambayoyi. Wannan tace malam mijina yana yawan ce min ba ni da amfani, kamar namiji yake gani na, ina matsayin auren mu? To kina da amfani mana tun gashi ya aure ki, me yiwa bata masa rai kikai, ko caza masa kai kikai, ko wani abu kikai wanda baya nuna ke mace ce? Mata yan kwalliya ne, yan tsafta ne, yan ado ne, yan iya abinci ne, yan iya magana ne, yan iya mu'amala ne. So da zaran mace bata iya waɗannan ba, sai mutum ya dinga ganin bambancinta da namiji, sai sa hatta muryarki ake so ta zama akwai tajawidi tsakaninta da mijinki, akwai hai'a, akwai gunna, akwai kalkala kubura da sugura da akbaru, akwai saut mai daɗi. Saboda haka idan mutum yana jin mace tana murya irin ta maza, tana wato irin saurin fushi da fada da hayaniya da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali, to sai ya dauka cewa ba ta da amfanin. Me yiwa hakan kike kuma baki da amfanin haka ne? Amma in ba haka ba, to kina da amfani, sai ya hakuri ya daina gaya miki wannan magana ba ta da daɗi. Malam tun ina karami mahaifina ya tsane ni, har mutane sun shaida hakan. Mahaifiyata ce kawai kai ɗawainiyata, yanzu shi kuma yana buƙatar taimako na. In naki akwai laifi a kaina, akwai laifi a kanka. Kada ka damu da mahaifinka ya ɓata ma, kada ka damu da ya tsane ka, ko ya ƙi kulawa da tarbiyyarka, aka je Allah ya taimake ka ta wani guri ka samu tarbiyya, kakka damu, shi kyautata masa. Haka Allah ta'ala wato ya sa mahaifinka ba abinda za ka yi masa, ba da ya haife ka ba. Ai magana ta ƙare, ai kalmar mahaifi da kace a nan rigima take. Inda ba za ka iya cire kalmar mahaifi daga kansa ba, to ba wani abu da za ka yi masa a duniya wanda za ka biya shi. Saboda haka ka kyautata masa, shi da kansa zai tunani ya ga watakila ma ya zo ya neme ka afuwa. Dan na ga uban da ya zo ya samu ɗansa ya ce, ɗana duk abin da Allah ya ce kai wa uba kayi min, amma ni ina jin a cikin abin da Allah ya ce aiwada ban makace 75 ba, na tabbatar ni ne nake da alhakinka, naka ina roƙonka yafe mu. Dan yace baba na yafe ma, yace to ni ma na yafe ma, Allah ya maka albarka, in dai dan haƙƙin uba ne duk abin da kai min na yafe ma, in dan ni ne to kada Allah ya kama ka da kowane laifi duniya da lahira. So da haka afuwa ake so ai, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Yanzu misdahu a gidan sayyidina Abubakar yake daukan abinci, Abubakar yake ci da shi, yake sha da shi, yake matufafi, amma sai gashi ya shiga cikin waɗanda suka taimaka aka wana na Aisha kage, jibi hakurin Abubakar, amma sai da ya fushi yace bazan ƙara baka ci da sha da tufafi ba, sai Allah ya ba Abubakar hakuri. Yace wala ya'tali ulul fadl minkum wasa'at an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah ya san laifi wancan, yace kada masu wadata su dinga rantsuwa ba za su ba mutanen da suka yi hijira ko miskinai taimako ba. Allah ce sai afuwa su yafe su, ba sa so sun zo lahira an yafe musu. Abubakar ya ce an yafe maka, ka zo a ƙara maka da nama har da man shanu. To haka ake so, ka yafe kai ma, ka yafe mahaifinka, kada ka rike shi a rai. Malam ana yi wa sallar nafila kabali ko ba'di? Kwarai kuwa idan an yi rafkanuwa a cikin sallar nafila, ana yi mata kabali, ana yi mata ba'di, a inda ya kamata a yi kabalin da inda ya kamata a yi ba'di in ta kama. Dan kada kai ta wani aka ce kabali ta kama, kai ce ina take, yana dubo ya dauka kabalin wani abu ne ya kama shi. Wanda ce malam ina da mata biyu, sau da yawa idan ɗaya ta zo da buƙatar ta sai ya zama na ɗayar ba ta da wannan buƙatar, yaya zan yi? To akwai buƙa, yanzu kamar ɗaya za ta asibiti tana buƙatar a sai mata magani na 2000, shikenan sai wannan ta ce ita ma sai an ba ta 2000 tunda an sai wannan magani. Ai wannan ba rashin hankali ne ma wannan, akwai buƙatar su kamar ta ce ina son kai min dinki, to dole kai wa ɗayar, ina son ka sai min gwal, dole ka sai wa ɗayar, ina so ka bani kuɗi in dinga juya, dole ka ba ɗaya, amma bani da lafiya ban taimako, ko mahaifina ya shiga wata larura ina so ka dan bani wani abin taimaka musu, ke naki mahaifin bai da larura. A irin waɗannan abubuwa da za su taso su shafe ta ita kadai, ki ce sai an miki irin wannan? Ai wannan ba ma zamantakewa ce ta irin mutanen mu ba, wannan ba hali ne mai kyau ba, kada ai wannan. Malam ko zan iya jinkirta sallar isha'i sadare yayi sosai? A'a, ka zo ka yi ta a jam'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta sallar isha amma a jam'i wa sahabba, yace innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati. Shi yasa a cikin salloli sallar isha'i ta tana daga cikin sallar da ake so a daddaga lokacinta, musamman kuma irin wannan lokuta a ba mutane dama su yi buɗe baki su dan huta, sai a daddaga ta ta yadda za a zo a yi ta cikin nutsuwa. So da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ma kamar yadda zo a Bukhari da Muslim, har sai an yi bacci ake zuwa a tashi mutane cewa qadira qadan nisa'u ya rasulullah, shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu lawaqtu alaula ana shuqa ala ummati, da na dinga jinkirta ta har zuwa wannan lokacin. To muna roƙon Allah rahmatarsa da afuwarsa da jin kansa da alkhairin sa. Sai sakonnin da kuka turo wanda aka saba na yau da gobe shine zamu karanta insha Allah ta'ala. Allah ya amsa duk waɗanda suka yi abin da ya kamata. 2000 daga wani dan uwa yace cewa yace ayiwa yayansa wansa kenan addu'a, Allah ya ji kansa shi kuma Allah ya sa ya ci jarabawa. 2500 daga wani dan uwa, 500 daga wani dan uwa, a sa asusun marayu ai masa addu'a, 1000 daga wata yar uwa, a sa asusun marayu ai mata addu'a, shadda yadi 6 a bawa marayu daga wani bawan Allah ai masa addu'a, 500 shi ma daga wani daga yace yana buƙatar aure kuma har ya samu wanda yake so amma mahaifinsa ya ce sai yayi makaranta, to da haka yake bukata addu'a. To ce addu'a yake bukata sai yayi makarantan, ko ko yanzu yake so ai ma addu'a? Tunanin mahaifin ya jiyo ya ce aure 300 daga wani bawan Allah, Allah ji kan mahaifiyarsa, 200 shi ma Allah yayi wa mahaifiyar ayi wa mahaifiyarsa addu'a tana da tabin hankali, to Allah ya bata lafiya. 300 daga wata yar uwa, Allah ya ji kan mijinta da mahaifanta ya shirye mata da yaranta, 300 daga wani bawan Allah ai masa addu'a, Allah yayi masa ciwon da yake damun sa, 200 shi ma yace harkokinsa sun tsaya, yake a harkoki ba sa tsayawa kar makalla an suka tsaya ai ka mutu kenan sai dai kace abubuwa sun dan ragu ko sun dan ja baya to da haka harkokin ka sun tsaya check ai wani ya ce mallan harkoki na sun tsaya check naje to ka mutu kenan sai mai maka kabbara an kana motsawa akwai sauran runa akaba to da haka a ci gaba da addu'a Allah ya sa su yi fadi kayan sawa daga wata baiwa Allah tace ayi wa yaranta addu'a Allah shirye da su a da sauran yan uwa gobe akwai bude gidan marayu karfe 10 ana gaita kowa ba dauke masa ba za mu je mu ga ci gaba da aka samu na karin gini na wasu blocks da aka yi a wannan guri da samun kuma ci gaba a wannan guri da kuma plan din da muke na gaba wata shekara insha Allah za mu kara fada da gurin kamar da kuka shine a plan din mu akwai abubuwa da dama a wannan guri akwai katin library e-library electronic wanda zaka shiga computer ne kawai za a jera su sai dai kawai ka shiga duniya kai bincike ga kuma litafai su ma da za a zuba na karatu akwai daki da za a dinga gabatar da lecture da tarurruka kai hadda gurin wankan gawa muke so mu yi da sauran gurare waɗanda suke a cikin plan din Allah muke so ya hore mana mu kai ga wannan bukatu baki daya sannan ga masu bukatu daban-daban waɗanda suka rubuto su ma muna yi musu addu'a Allah ya biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi duk wanda yake da bukata ya kudure a zuciyarsa ya niyya da tawassalu ila Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allahumma nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal afafa wal ghina Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.